assalamu alaikum. A shirinmu na bayar da maka muku, mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara, inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu jo basu gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin, mun fara kawo muku hira da wannan fili yayi da Bala Muhammad, wanda yake dan asalin jihar Zamfara, kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. Kan zahirin abin da mutanen jihar Zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulmi na rashin tsaro. Bala Muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yakin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a fadin jihar, amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauki da suka samu. A yau za mu kawo ƙarshen hirar da muka yi da Bala Muhammad ɗin. Idan kuma Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji ta bakin gwamnatin jihar kan irin matakan da suke ɗauka ko kuma suka ɗauka don ganin an shawo kan wannan matsala. Suna Nasir Fil Hashim Gunay.
Jihar Zamfara jiha ce mai mutane ɗan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta daɗe da shiga wajen ta boko da ta addinin Islam. Nisa mutanen yankin nan idan wani abu ya faru, ni abin da yake ban mamaki in har za a karbi kuɗin fansa babu jami'an tsaro ne da za a kai ƙara a ce har an yi cinikin naira miliyan 10 miliyan 20.
To ai su makaraban gwamnati kamar yadda nake ga muku, makaraban gwamnati guda nawa aka kama, da yawan su sai da aka bada kuɗin aka sako su, makaraban gwamnatin ma kansu. Saboda kamar yadda ka faɗa, da yawan mu ainihin mu da ƴan boko mu kusan da ƴan siyasa mu sun riga sun bada mu, sun yi failin ɗin mu. Dan ya kamata a ce sun fito sun yayata ainihin irin wannan abin da yake faruwa, kamar yadda muke ji a sauran gurare. Misali kamar yadda nake ga maka, wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu, ko za a rasa ɗaya ko rai biyu, za ka ji kowa ya fito yana yayata irin wannan. Amma gaba ɗaya da ƴan siyasa mu da ƴan boko mu da ma'aikatan mu, kowa ya juya al'umma mu baya, sai lokacin zaɓe ya yi sannan su dawo su ce suna son ƙuri'un irin waɗannan talakawa. To mene wanne riba za ka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa? Amma an zo gidanka baka da sukuni, baka da mutunci, an ɗauki iyalinka a gabanka, an wulakanta a gaban wani lokaci, a gaban mutum za a yi zina da iyalinsa, babu abin da zai iya yi, ko a kama ƴarsa a tabbata a gabansa. To wani irin wulakanci ne wannan? Baka tsira da mutuncinka, baka tsira da dukiyarka, baka tsira da rayuwarka ba. So me shugabanka zai maka ko mai wakilka zai maka?
Ba za a yi, in kuma na fahimci hirin nan ma in ma za a zargi ƴan siyasa, ka ce su ma jami'an gwamnatin ai ba su tsira ba, saboda akan iya sace su kuma.
To misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba ya da gata, tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati, ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tashi ta sa ido ta kare ainihin jami'anta in shi har talaka ba ya da kima a idonta. To amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su, a madadin a ce to bari ai amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karko su, sai kaga su ma nuzumin za a ce kai an ba da kuɗi kafin aka sako su. To idan har jami'in gwamnati za ita gwamnati ta san jami'inta ne, kuma za a je ai negotiation a ba da kuɗi kafin a sako shi, to shi talaka wani gata yake da shi?
Haka ne faɗa mana, don kullum nakan yawanci irin wannan abin ya taso nakan tambaya, wasu kam waɗannan waɗanne irin mutane ne ƴan ta'addan nan? ƴan jihar Zamfara ne ko kuma baƙi ne da suka shigo daga wani waje? Da abin zai bada mamaki a ce ana ta'addancin nan tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar Zamfara suke da zama?
To waɗannan ƴan ta'adda kamar yadda kai wannan tambaya, kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikinsu ba. Amma mafi akasari da aka tare da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikinsu. Amma makiyayan nan za ka tare da cewa waɗansunsu ma ba 'yan Najeriya ba ne. Don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi. Abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baƙi ne. Ai ba mu san ku ba, saboda haka mutanen ku ne suka ba suke gaya mana ainihin a kafin mu je mu ɗauko ku. Kuma abin da zai baka mamaki, za ka tarar da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin kuɗoɗinka da wa kake kuɗa, yaushe kake dawowa gidanka, yaushe kake fita. To kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari, idan ɓera da sata daddawa ma da wari, a cikin mu ɗin ma akwai masu ba su bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su ɗauki mutane. Don dole ne zai yiwuwa garin da ainihin kai ba ɗan gari ba ne, kuma ba ɗan gidan ba ne, ka riga ka san duk shiga da fitar mutum da irin yanayinsa da irin meye mallaka. Amma an ka jira su baka wannan labari, wani zubin har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa. Amma su waɗanda aka kama da shi ba su da buƙata, saboda sun san in an ma gaya musu ba abin da za su iya yi. Sai ma dai ƙarshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane ɗin. To saboda haka kusan in ce da kai babu irin mutanen ba za a samu a ciki. Akwai ƴan gida, akwai kuma waɗanda baƙi ne, amma lalle kuma irin yanayin harbe-harbe da irin yanda suke kawo halin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurbatattun damutsan tsaro koda retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa su kaga idan abin nan ba an taka masa burki ba kuma su kansu al'umma mu kamar yanda muka sha kira gare su lalle lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyar ka jihadi ne balantana kai ka dauki dukiyar ka da hannunka ka ji kai madan ta'adda to saboda haka koda za a kare mu ya kamata al'umma mu su daina ba su daina bada kuɗin because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗi ne suke sayan bindigogin nan masu tsada don ka bai da na faɗa ba a rasa gurbatattun ainihin wato jami'an tsaro koda suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bula-bula din suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa da in ba don haka ba da yanzu wannan abu an kai ƙarshen sa
a ƙarshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala
to alhamdulillahi ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da Faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin zamfaran anka naji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji hakkokin duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa sannan kuma sun ba da ɗan wani lokaci kankani idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawan su bi su in ba za a jejeje ne kowa ya mutu su rasa rayukan su gara a yi masa haka to saboda haka lalle lalle mun shawara wannan da muke ba gwamnati shine jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da duk wani harkokin su na rayuwa da ya kamata irin gwamnati kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya kuma bai dace ba a ce al'umma sun ɗauki makamai don kare kansu ba saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba ƙarama ba ce to amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne da waɗannan jirage da ake cewa an kai a jihar Zamfara an ce da ɗan gari akan ci gari saboda haka muna da mutane waɗanda yake sun ba da rayuwarsu ɗan sakai ne in ma suna da tasu matsala me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala ko mai dugun manga boko haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su ƴan katu da gora da suka fito suke nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan to saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na ƙaramar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su su da su yi bayani sun san duk inda mutanen nan suke kuma a shige suke su ba da rayuwarsu a je da su tare da an tsaron nan ai musu jagoranci in har ba su sani ba a ba su bayanan da ba su sani ba ai na kusa je inda mutanen nan suke ai maganin su amma in dai za a zo ana raragarki sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa ƴan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki dauka sun tafi to babu ranar da za a samu ai na kuma taho bakin zaran wannan matsala
an ba zama ambata mun gode kwarai wata kila sai wani lokaci mun sake samun damar zantawa da kai
to malam Nasiru ni ma na gode Allah ya saka da alheri kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunnuwan waɗanda aka yi shi sauka domin su assalamu alaikum
bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri mun ji wata hira da murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yara Abubakar wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a ɗauki matasan ƙungiyar civilian JTF kusan 8,500 da za a horar da su tare kuma da biyansu allowance naira 10,015 a kowane wata domin taimakawa jami'an tsaro a jihar haka kuma ya alƙawarin ba da tukuncin naira miliyan 1 ga duk wanda ya sanar da inda aka kama wani da ke ɗauke da bindigar AK-47 a jihar wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar Zamfara na shirin bayar wani direba ladan naira miliyan 2 saboda ya bi ta kan wasu masu riƙe da bindigar AK-47 idan Allah ta yi mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta Zamfara yanzu a madadin Nasiru Adamu Elisaya ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya